من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الاثنين بيرجع رمضان إجر منزل الله صلى الله عليه وسلم شكرا دودة اليهودة تلاتين دا ترى إن شاء الله تعالى ذا مشقبة كراتو كمريد أكسابة أولنا مسلا شي منا كراتو تكيمونا وشامي الهرمة منا كراتو تكيم سورة التوبة منزل آية تدري ديدي ذا متاش آية تدري دا إن شاء الله تعالى تكيم سورة التوبة wana fata Allah ya samu dace. Kafin nan tambayoyin da aka turo su ne, wani bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace tambayoyin da yake da su. Na farko, an ce in an je yace an ce in mun je aljanna insha Allah, Allah ya sa ya rubuta, za a ce wa mutum ya karanta alqur'ani iyakan abun da ya karanta iyakan darajansa. To shin malam karatun kan a hadda zamu yi ko dai za a ba mu qur'ani muna duba ne? Ita don malam sometime kamar yadda ya rubuta, zaka ga mutum bai wuce izu 10 ya haddace ba. Amma in dai za a bude ne, in za a bude mai Qur'ani yana gani, to zai iya karanta ko ina. Wallan don Allah a warware masa wannan bayani. Ai wannan hadisin da yayi magana, iqra warqa warattil kama kunta turattiluhu fi dunya, wannan hadisi ne wanda yake magana akan masu haddace alqur'ani, mahaddata alqur'ani da fadalansu. Saboda haka su matakaran kawai, mutum yana karanta ayoyi ne yana tafiya, yana karanta ayoyi yana tafiya, ba bude Qur'ani za a iya gani. Yana karantawa yana wucewa gwargwadon haddansa, gwargwadon darajar tafiyarsa. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya fifita wanda suka haddace alqur'ani ta hanyar ba su baiwa da wannan kyauta sama da wanda ba su haddace ba. Amma mutum a duniya sai ya ta budewa yana karantawa yana yi domin Allah, kuma yana kokarin haddacewa. In Allah ya sa ya haddace fa lillahi alhamdu, in bai haddace ba ma fa lillahi alhamdu, yayi aiki da abun da Allah subhanahu wataala ya hore masa, shikenan. In ya zama mai kyakkyawan niyya da aiki na kwarai, insha Allah zai samu shiga aljanna. Tambayarsa ta biyu, ya halatta ko kuma yace ina hukuncin gidan radio da ake biyan su, ko kuma a sayi wani fili don su sa wa'azin ƴan Shi'a suna zagin sahabbai, musamman ma a wannan wata mai alfarma da sunan wai tafsiri. Wanda duk wanda zai ce tafsiri yace for reference, yace Amana Radio, ko kuma ya ambaci gidan radio dai ko da kin riga mun karanta, wato yace 98.1 FM, sannan 3 o'clock p.m. to 4 o'clock p.m. so su yawanci masu gidajen radio ba su ba tafsiri suke yi ba, sai dai kawai suna sai da fili ga wanda ko zai yi tafsiri ko zai yi menene, su dai a sai fili a ba su kuɗi su nuna ko su jiyar. Mafi yawan abin da ya fi damuwansu shine kar ya saba wa gwamnati ko kar ya saba wa wasu mutane wanda zai kawo tashin hankali a ganin su. Amma yawanci in wani ya zo shi yana zagin sahabbai, wani kuma ya zo yana yaba sahabbai, su suna ga wancan shine addinin sa, wancan shine addinin. daga wataƙila ba za su ji cewa wani abu bane, wasu ma ba ma musulmai bane ko ma'aikatan radio ne, aikin su kawai shine su karbi kuɗi a sannan kuma a faɗi lokaci kaza zuwa lokaci kaza aka ba wa wani ya faɗi abin da zai. Don haka idan mutum yazo yace musu tafsiri zai, waɗanda ba su san menene tafsiri ba, matukar dai kawai bayani yake da sunan addini, su shikenan kawai suna iya bashi dama cewa daga karfe kaza zuwa karfe kaza an bashi. Babban abu kawai shine wanda duk zai zagi sabai ba maganar tafsiri bane, domin alqur'ani shi Allah ya ce ya yarda da su, kamar yadda jiya an karanta anan. Don haka ba mamaki dai wani bayanai ne kawai za a rinka yi, to kuma duk inda bayanin aka yi shi ko a gidan radio ko a gidan ina ne, wannan ba zai wani tasiri ga waɗanda suke karanta addini ko suke fahimta addini insha Allah ta'ala. Ma'ana ahlus sunna da sauran jama'a masu fahimtan gaskiya a koyaya za a yi, ko za a sa da safe da rana da daddare, ba zai tasiri a gare su ko kaɗan, domin ƙarya sunanta ƙarya. Yau gaskiya ita take wanzuwa, abinda ba gaskiya ba zai wanzuwa. Da zaran an faɗi wata kalma akan sahabi wacce bata dace ba, to duk wani zuciyar mai imani yayi ban kwana da wannan sauraron abun kenan, ko kuma kawai zai ji tamkar surkulle ne ake yi. Don haka wani abu ne wanda yake ba wani abun da zai tada hankalin mutane in dai an yi wannan ba, sai dai in dai za a samu masu gidajen radio da kuma yin wannan abuna karban ko daukan nauyi din a ce an fahimtar da su da jawo hankalin su da sauran su ta hanyar ba yadda za ku kuma a tallata abun ba. Don wani sai idan abu yana kwance, in kuka zo cewa bari a hana abun ko yin wani abu ma na daukan mataki, to sai zama ya tallata abun. Waɗanda da ba sa saurara abun ma sai bari su saurara su ji abinda ake cewa a daina yin sa dinnan. To duk irin wannan abubuwa akwai hikimomi da basira da tunani, wanda ni ina da tabbacin duk wanda ya fahimci addinin musulunci yake zama a gaban malaman da suke karantar da addinin musulunci, karantarwa na gaskiya. To in kullum ma za a sa wani abun da ya saba sunna, na tabbata insha Allah ba zai tasiri gare shi. To saboda haka irin wannan abubuwan abu ne wanda yake kawai na tsarin rayuwa, wanda ana harbuɗe da kowane irin mutane, wasu suna yin abu ne da sunan cewa suna da haƙƙi su yi abun, aka ba su wannan. Da zaran an zo ana cewa a'a, to za ka ga ana ta abun nan. To sai dai in akwai waɗanda suke shugabanni a musulunci waɗanda suke da ɗaukan matakin hana wannan, to wannan su kuma ya zama wajibi akan su hana. Ko da hukuma, gwamnati, idan aka gaya mata irin hatsarin da zai faru wajen zagin sahabbai da kuma tabbatar da yayata shi da ake yi, to idan suka gamsu da wannan suka hana shi, kana falillahi alhamd. Amma matukar dai wai ya kauda wani akan aqida a wannan, sai dai ƙara ma ƙarfin aqida da kuma ƙara ma fahimtar cewa lalle sahabbai su mutane an ce Allah ya yarda da su, shikenan. Allah ne ya faɗa, ba wai mutum ne ya faɗa ba. Wannan wani abu ne mai sauki, sai dai kawai a kai abun ta hanyar da ya dace. Misali wajen malamai waɗanda suke musamman, ina ga jama'atin Nasirul Islam ita take kula da irin waɗannan harkar media da sauransu, su za su fi ƙara kula da abun insha Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Wannan bayan ya yi sallama da fatan alkhairi, ya ce menene hukuncin wanda baya sallah sai ranar Juma'a kuma yana azumi, to ya azuminsa yake? Wannan wallahu a'lam. In yayi azumi yadda ya dace, Allah subhanahu wa ta'ala yana iya azabtar da shi sakamakon rashin yin sallah. Sai dai yawanci ibadun mutum da ayyukan mutum ba sa zama karɓaɓɓuwa gurin Allah sai in sallah ta tabbata bayan shahadatai. Dole a samu aqida tauhidi, shahadatu an la ilaha illallah muhammad wa anna muhammadar rasulullah, sannan iqamatus sala ko a ranar tashin alkiyama, abinda za a fara dubawa kenan. In yayi kyau shikenan, in bai kyau ba akwai matsala. Haka ba sallah ana azumi, to mafi yawa mutum kawai yana shan wahala ne na yunwa, amma sallah ba azumi ba karamin hatsari bane, zai wuya azumin nan ya karbu. Wallahu a'lam. Ya sake cewa malam wane ne, wani ne bayan sallah, wani ne baya sallah baya azumi, kuma wai shi musulmi ne, idan ya mutu zamu masa sallah ko kuma yaya? Kai ku yi ta wa'azi kafin ya mutu dai, ku yi ta masa wa'azi kafin ya mutu, ya riga ya mutu kan wannan ba ku ka san inda za ku yi ba ya kafin ya mutu za ku yi ta masa wa'azi ya dawo ya rinka yin sallah ya dawo ya rinka yin azumi wallahu a'lam wannan kuma bayan yayi sallama yace Allah ya karawa yayi addu'an alkhairi sannan yace tambayar sa ita ce me bayani akan aswaki da kuma amfanin da yake da yake yi ko da yake jawowa kila ke nufi amma da kuma amfanin da yake yi wa dan adam kai don naji wasu suna cewa yana buɗa kwakwalwa yana kuma ƙara experience kamar da ya rubuta shin me bayani akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane da yin aswaki alaiki sallallahu alaihi wasallam ashuka ala ummati da amartu bi siwak inda kulli salatin ana so a kowane lokacin sallah mutum yayi aswaki in an zo yin sallah in an zo yin alwala a wata riwaya inda kulli wudu mutum yayi aswaki aswaki yana tsarkake baki yana kuma tabbatar da abunan tsaftan baki sannan kuma yana daukaka darajar mutum da falala saboda sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya dimanci aswaki sosai a rayuwarsa lokaci kadan zai sake yin aswaki lokaci kadan zai sake yin aswaki har ya bar duniya karshen aiki da yake yi shine aswaki don haka wannan yana da falala sosai wallahu alam amma abun da ka faɗa a cikin takarda wannan wallahu alam ne ban sani wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce azumin farko yayi ta ba tare da yayi suhur ba sanadiyar ya sa wayarsa a alam don ta tada shi amma bai ji ba me matsayin azumin sa ai kayi ne ba don suhur ba watakila azumi na biyu ai kaji da sai alam da azumi na farko kawai watakila ya dan baka wahala saboda haka amma azumin ka yana nan baka yi suhur ba matukar dai baka ci abinci ba tun kafin alfijir yake to kuma kayi niyan azumi kaji labarin ganin wata kayi niyan azumi waya ta yi kara baka tashi ba wajibi ne sai ka wuce da azumi kaga rana ta biyu ina ga insha Allah ta tashe ka yawa wallahi a'lam amma azumi yana nan wannan bayan yayi sallama yace yana tambaya malam yana tambaya mutane biyu sai fada yake nufi na wata biyu ba sa magana menene hukuncin su a ya kamata su rinka yin magana in dai sun haɗu ma'ana magana sallama kawai mu yi sallama mutum ya amsa in har sau da yawa wani sa'i idan ka ga irin wannan abu yana faruwa wato tsananin wani bangare yana ga kawai wani bangare ya zalunce shi saboda haka yake jin haushin kare magana to bai halatta ya zama bai ansa sallaman wancan ba ko kuma bai masa sallama ba in ya ganshi ko su gaita ko da ba za su yi maganganu na wani su amincewa da juna da su kankancewa ba amma dai wajibi ne su rinka sallama su ansa wallahu a'lam wannan na kusa daga karshe yace bayan yayi sallama yace malam ka ce idan mutum yayi ilimi kuma ya koma ƙauye da zama to zai zama irin mutanen ƙauyen ma'ana ɗabi'ansa za su koma irin nasu to malam ni kuma nayi karatu a wannan jami'a ina son in koma local government dina na local government dinmu da ƙauyen don in bada gudunmawata a bangaren addini to malam yaya zan yi ai yace malam ka ce abinda muke samu matsala shine mutane ba sa bambance abinda ka faɗa da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka fassara ka ce malam ka ce mu kuma hadisi muka kawo hadisin kuma ingantacce ne garuwa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya tabbatar da cewa yace hadisin sahihi ne daga cikin magabata akwai wanda suka ce hadisin hasan ma'ana dai hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace man bada a wata riwaya man sakanal badiya faqad jafa ko man sakanal badiya ta jafa wanda duk ya zauna a ƙauye sai kaga malamai sun fassara ma'anan jafa zaga ɗabi'unsa sun zama masu kaushi ya canja ya zama wani iri kamar yadda wani sai shi ma kansa kuma zai nemi wani abun da ya saba a birni za ya samu amma a kauye ba a samu ba sanan duk yadda yayi wannan magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam muka ce ko wanda ya gama ingila ba wanda ya gama GSU ba to saboda haka wannan magana ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam in an ce an fassara hadisi to in ka zo tambaya sai ka ce ala hadisin nan da aka fassara an ce kaza to amma ban fahimta ba yawa kaga mun san cewa ka fahimci hadisi aka ce amma yanzu wasu aya ma zaka fassara ana da yaka jance wani ya ce kaza an fassaran aya kawai mu wakilci muke yawanci duk yawancin abin da ake faɗa nan maganganun magabata ne da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da fassara ayoyi ko fassara ayoyin ka ji an yi kawai abun da magabata suka fassara ne muke fassarawa ko kuma muke kawai faɗa wallahu a'lam saboda haka ajiya kuma ina ga dake ajiya wannan suka danta zo an yi bayani aka ce wanda duk ya je kauye ya gabatar da ayyukan alkhairi ko kilan mutane zuwa ga addini je an ƙara bayani don ayar ce karan je an ƙare ba a ƙare bayani akan ta ba lokaci ya kure shi yasa jiya sai aka ƙara bayani akan ta abinda ka faɗa din kaga sai ka je ka ci gaba da yi da ikhlas don an yi bayani har da misalai da hadis sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tura su kauyuka don karantar da addini wallahu a'lam don haka ba laifi bane zama kauye sai dai dabi'ar mutum za ta zama hakan ne kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wai laifi bane kuma ba zunubi bane amma maganar sa gaskiya ce sallallahu alaihi wasallam daga ƙarshe tambayar sa ta biyu sai yana so a jawo hankalin wani makwabcinsa da ya gina katafaren gida kamar yadda ya rubuta amma mahaifiyarsa tana cikin wani irin ɗaki ba silin ba fanka amma wallahi in kaga gidansa malam zaka yi mamaki kuma bugu da ƙari baya iya kawo mata abinci gidan abincin gidansa yace malam a jawo hankalin irin wannan mutane irin waɗannan mutane domin yanzu haka ina da tabbacin cewa yana tare da mu a wannan guri a wannan gurin wa'azi to ana samun irin wannan kaga mutum yayi amfani da ni'imar da Allah ya bashi ba tare da ya kula da mahaifiya ba to wanda duk ya samu wannan jaraba gaskiya akwai hatsari a rayuwarsa akwai hatsari a lahirarsa kyautatawa iyaye wajibi ne ta hanyar duk abin da mutum yake da iko kuma duk abin da za ka yi wa iyaye na kyautatawa ba ka yi komai ba duk abin da kamata a ce mutum ya bar mahaifiyarsa ba ta jin daɗi ba ta jin komai sannan a ce wai yana so ya ji daɗi a duniya ai ko da ya gina katafaren gida gaskiya jin daɗin takaitacce ne akwai matsala don haka gaskiya wanda yake da irin wannan ko kuma yayin irin wannan abun wajibi ne yayin nazari cikin lamarinsa ya koma ya nemi yardar mahaifiyarsa ya kyautata mata ya mata abun da ya dace ya ji yadda ita daɗi da gwargwadon abun da Allah ya bashi domin lalle ta ji yadda shi daɗi lokacin da ta rinka yafe baccinta da lafiyarta da abincinta da komai lokacin da yake jinjiri don ya rayu don haka a yau shi kuma ya kamata ya yi duk abin da ya dace na kyautatawa gare ta saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa wasainal insana biwalidayhi wani guri ya ce husna wani guri ihsana wani guri kawai biwalidayhi hamalatu ummuhu wahanan ala wahni wani guri hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha mahaifiya ta dau cikin mutum dole ko tana so ko bata so sai da sai ciki da Allah ya nufin aikin ran da za ta aihu ko tana so ko bata so ba sai ta shirya ba kawai sai a ji naƙuda ya zo kuma dole ta aife shi kuma ta ringa dawaini a kai kamata ya yi kuma ya kula Allah ya ce wa wasainal insana mun yi wa mutum wasiya da wannan ma'ana ya kyautatawa iyayensa yasa sahabbai suna matukar kyautatawa iyayensu haka tabi'i haka tabi'u tabi'ina haka salihan bayi daga cikin a'imma akwai wadda mahaifiyarsa tana dimuwa ne ma amma in ta kwalla masa kira mutane sun ci kaina karantar da su hadisi in ta yi kira ba tare da tana cikin hayyacinta ba sai ya ajiye hadisin ya tashi ya je gurinta to da girmamawa ga mahaifiya don haka a girmama mahaifiya yawa ita ta yi duk abin da ta yi don mutum ya rayu ya zama mutumin kwarai kai kuma a yanzu kana yi ne kawai kafin ta rasu don haka a ji tsoron Allah cikin mahaifiya wanda ya yi irin wannan da makamantansa bayan su da su kuma mahaifa din a bi su da addu'a kullun dare da rana a rinka yi musu addu'a Allah ya samu dace wallahu a'lam za mu ci gaba da karatu aya ta 101 cikin surat at-tauba muna fata Allah ya bamu dacewa na'am
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim نعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun, daga cikin wadanda suke gefen Madina suke gefen ku ya kai manzo sallallahu alaihi wa sallam ka sani akwai munafikai. Wa min ahli al-Madina, haka nan daga cikin mutanen da suke zaune a Madina ma akwai munafikai. Maradu 'ala an-nifaq, sun yi kaurin suna sun jajirce sun tsaya akan munafirci. Allah ce la ta'lamuhum, kai baka san su ba. Nahnu na'lamuhum, mu mun san su. Allah subhanahu wata'ala yana gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da munafirci yayi tsanani ne a Madina har sai da aka wayi gari, duk abun da aka yi shirin yi sai an ji sirrin sa a gurin wadanda ba su kamata su ji sirrin abun ba. Waye ne yake daukan magana sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kai wani guri? Suwa yake daukan sirrin musulunci su kai wani guri? Duk abu da kuka shirya ko a boye ko a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai an samu abu ya fita. To shine hankalin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi. Sha'anin munafikai ya fi komai bala'i, amma kafiri ba ida matsala. Shi kafiri dama yana tsaye a can, ba zai ma zo gurin ibadanka ba don bai imani da wannan ba. Kai ma ba za ka gaya masa sirrinka ba don ka san bai yi imani da kai ba. Iya abun da za ka yi da shi shine in wata mu'amala ta rayuwa, za ka sayi kayansa, za ka sayar masa kaya, za ka iya bashi rance, za ka iya karɓar rance a gunsa in ta kama. Wannan su ne mu'amala tsakanin musulmai da wanda ba musulmai ba, harka ta rayuwa haka za a iya yi. Duk wannan ya halatta musulunci. Amma munafiki shi zai zo ku yi sallah, ku yi mitin, ku tattauna, ku yi magana a kan harkar wani abu na sirri. To sai ya ɗauka kuma sai ya kai gurin da bai dace ba. Don haka aka yi ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Hankalin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi, sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi. Ya ce wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun, ka sani ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga waɗanda suke gefen ku suke gefen Madina, min al-a'rab, na daga larabawan ƙauye, munafiqun, akwai munafikai waɗanda za ku tsara abubuwa su je su yayata su faɗi sirrinku a inda bai dace a faɗa ba. Wa min ahli al-Madina, akwai daga cikin mutanen da suke tsangum tare da ku a cikin Madina akwai munafikai. Maradu 'ala an-nifaq, sun yi kaurin suna sun jajirce akan munafirci. La ta'lamuhum, kai baka san su ba. Nahnu na'lamuhum, Allah ya ce amma mu mun san su. Yasa a wannan lokacin aka aiko mala'ika Jibril ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen munafikai. Annabi sallallahu alaihi wasallam wataran ya hau minbari ya tsaya zai hudu ba ranar juma'a malaika jibril yazo yana ga masa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya fulan ukhruj ya fulan wane dan wane tashi ka fita a masallaci so da tsanani ya kai tsanani ana ta fadan sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana rusa addinin musulunci sai da haukan minbar ya tsaya ce ya ukhruj ya fulan wane dan wane tashi ka fita wane dan wane kai ma tashi ka fita wane dan wane kai ma tashi ka fita sai da ya kira mutum 7 a wata riwaya sai da ya kira mutum 15 a wata riwaya ya kira mutum 5 a wata riwaya ya kira mutum 14 wane dan wane tashi ka fita wane dan wane tashi ka fita munafircin su ya kai iyaka Allah ya ce maradu ala nifaqi sun kai makura wajen munafici sai da sai aka fadi sunayen su aka ambace su amma ko sauran munafikai wanda ba ambace sunayen su ba saboda me Allah baya nufin ya bayyana sirrin mutane ko ya tozarta su ko ya bayyana su a gaban jama'a sai sa Umar dan Khattab radiyallahu anhu ranar da aka kira sunayen munafikan suka fita daga masallaci annabi Umar dan Khattab radiyallahu anhu bai iso masallaci da wuri ba har annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau minbari lokacin da yazo ya tabbata lokacin sallah bai yi ba amma sai ga mutane can suna fita sai dauka ko an idar da sallah ne sai so mu boye kansa yana zagayawa zai shiga ta wani gefe yace abun kunya ne a ce wa mutane su ganshi ayi sallan juma'a baya nan su ko munafikan sai suna boye kansu yanzu Umar ma ya gama muna cikin munafikai su suna boye kansu shi yana boye kansa ya shiga ta can suka fita ta can shikenan sai aka huta shi da su kam to wannan ya nuna munafikan sun kai makura wajen kure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ga irin illan da suke wa addinin Allah shi yasa Allah da kansa yace maradu ala nifaq maradu daga nake cewa shaytanin marid min kulli shaytanin marid wato ma'ana wanda ya tafi yayi ya kai iyaka wajen bata to haka wadannan sun kai iyaka wajen munafirci maradu ala nifaq Allah ta la ta'lamuhu nahnu na'lamuhu fadin Allah subhanahu wa ta'ala walau shi'na menene walau nasha'u la araynakahum fala 'araftahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahni alqawl wannan Allah ya fadi wasu sifa ne na munafikai wadda bayan Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen wadannan Allah zai iya sanar da shi munafikai ta hanyar ya gane ta wannan sifofi din yasa zaka ga wala ta'rifannahum fi lahni alqawl wani sai maganganun munafikai ana iya gane su da shi munafiki zai iya kofsa magana a gaban jama'a munafiki ke daukan sa yi wannan ya fadi wata magana da hasada da munafiki suna sa a irin wannan mai hasada zai iya fada ma maganar da bai tace ya gaya ma ba a gaban ka saboda yana fada ka san kai wannan makiyinka ne ko kuma wannan yana kyaman abin da zaka samu na ni'ima amma bai zai sa ya ki fada ba sai ya fade ta to fala ta'rifannahum fi lahnil qawl zaka gane munafiki cikin irin wannan kuma zaka iya gane mai hasada cikin irin wannan don hasada ma dama sifa ce ta munafiki Allah subhanahu wataala yace la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn da sannu zamu azabtar da su sau biyu malamai suka ce azabud dunya wa azabul qabr azabtarwa a duniya da kuma azabtarwa a cikin kabari kafin a je a shiga azabar jahannama Allah yake yi wasu malamai suka ce sanu'adhibuhum marratayn wannan shine azaba na farko nuna su a fili kawai a gane cewa su munafikai ne Allah ya bayyana su munafikai ne a gansu a gaban jama'a wannan azabtarwa ne sai yasa tozarta mutum a gaban jama'a azabtarwa ne bai dace baka tozarta mutum a gaban jama'a sai dai in munafirci ya kai munafirci aka rasa yadda za a yi ana iya bayyana wa jama'a amma bisa gaskiya ba wai munafirci na a bisa zato ba a'a munafirci na gaskiya ya tabbata yana cutar da addinin Allah wanda ya halatta za ka gaya wa jama'a wane dan wane munafiki ne yayi kaza a guri kaza yayi kaza a guri kaza yayi kaza a guri kaza ayi taka tsantsan da shi don me don a daina zama ana gaya masa sirrin musulunci Allah subhanahu wataala yace sanu'adhibuhum marratayn wa malamai kuma suka ce sanu'adhibuhum marratayn shine azaba a duniya ta hanyar sa su a halin yunwa munafikai suna iya samun kansu cikin yunwa da rashin koshi da abun duniya zaka ga munafiki inda mutum ya shiga munafirci to zai kasa koshi a duniya to kaga wannan ma abun tsoro ne in ka kwatanta da rayuwar mu a yau duk abun da muka samu ba ma koshi to amma dai ina ga insha Allah ba munafircin bane amma Allah sawa akwai abun tsoro ne in an fadi wata sifa sai kaga kaman ka kusa kai kama da sifan dole ka razana yau za ka ga yanzu mai kudi da shi ake wawa a gurin kaza abu kaza da shi ake kaza a guri kaza a kasa boshi din nan ka ga dole karazana dole karazana a ce misali yanzu an wayi gari za iya cewa ga wani kudi an kawo kawo ga wasu buhunan wani abu an kawo kace kai na halal ne ko ba na halal ko kuma menene matsayin ko kuma menene daga ina ka kawo in ka bincika ka ga ya ne sai a kai ayi gaba gaskiya bana bukata to yanzu kafin ka samu an yi haka sai in dai Allah sai wanda Allah ya kiyaye dai dai ku in za a samu kwace ga kudi nan dunkule guda ka duba kai nazari kace kai wannan anya ina ga dai a dai gaba dai ayi hakuri to wannan yana da wahala sosai a cikin mu saboda gaskiya mun riga mun gamsu da kudi da abubuwa ma'ana da kwadai to wannan malamai suka ce sanu azibu marrataini wasu malamai suka ce rashin koshi wannan azaba ce har mutun ya wayi gari ya bai san ya koshi ba wannan azaba ce yawa kaga mutum an ce za a dau matasa aiki sun gama jami'o'i ko sun gama kwalejoji wani yana da diploma wani yana da degree ba su da aikin yi ba sun zo za a dauke su aiki sai ka ji an ce ana bada 50,000 wasu ka ji an ce ana bada 20,000 wasu ka ji an ce ana bada 10,000 wasu ana bada 30,000 wawa wa masu daukan aikin wanda sun yi wajen shekara 30 suna aikin gwamnati wannan kuma bai taba yin aikin ba yake so a dauke shi yayi aiki kiyaye amana yayi aikin kaza yayi abin da ya dace sai ga waɗanda sun jima a cikin aikin suna cewa a ba su 30,000 sai ka samu wajen mutum 1,000 sun zo ana screening wannan wajen mutum 1,000 din ko mutum 500 din nan kowa ya bada 10,000 ko 20,000 ko mafiya yawa sun bayar za a je a raba wasu mutane za su raba kaga da a ce sun koshi tunda suka yi shekara 30 wanda zai shiga aiki yau irin aikinka na can kasa da kai kai ne mai tace shi yayin wannan aikin amma sai ka ce baka 30,000 baka koshi ba kenan da shi ya gane shi ma wannan da sai ce in dai ku haka aikin yake gaskiya wannan rike 30,000 dina in je dan bude wani shago karami da ya fi alkhairi in dai zaka cika da karban 30,000 din kai ma na kasa da kai bayan shekaru 20 masu zuwa kaga Allah ya kiyaye to wannan hatsari ne siba ce ta munafirci sanu azibu marratayn zamu azabtar da su sau biyu wasu malamai suka ce jo da kuma rashin koshi yunwa da rashin koshi kaga mutum da mota ta office in ya shiga ga raba ga wani tumbi ga me duka amma wai yana jira matasa suka fito a rame kwanan nan suka rubu da kanzo da sauransu sun gama sun je service ma haka nan dai da sauransu kawai wai sun zo a dauke su ake wa ba da 20,000 wannan ne abu ne kai da ka koshi su ba za su koshi ba to da irne in koshin nan da halal ne Allah ya kiyaye to Allah ya kiyaye mu saboda haka wannan sifa ce wadda in ka ji an fassara Qur'ani da haka to sai ka auna ka gani kai yanzu ya kake kana koshi da dan abun da kake samu na halal koko kana jira sai ka samu haram kake gani zaka koshi ita haram in ka fara tunanin ita ce zata kosar da kai daga ranan ka bude kanka kofar yunwa ba koshi ba zaka koshi ba don in aka tara 30,000 yau in mutum 500 ne suka tara to badi in aka tara saki daukan aiki na mutum 1,000 kake jira in badi wata badi in kana raye aka ce a dawaki na mutum 2,000 kake jira da haka sai a talalacewa haram karka yadda ka fara ci in ka fara ci to ka bude kanka kullum za ka yi ta neman ta karu ne kawai ita haram din har ka manta da halal to wannan azaba ne domin duk abu da kake ci sai ka yi amansa ranar tashin alkiyama Allah ya kiyaye bayan sannan azaba na biyu shine azabul qabr sannan thumma yuradduna ila azabin azim Allah ce sannan bayan haka a mai da su zuwa ga azaba mai girma shine azabar jahannama Allah ya kiyaye na'am
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, wasu daga cikin mutanen kauye din kuma wanda suke gefen Madina su kuma i'tarafu bi dhunubihim, sun yi furuci da dhunubinsu, sun yadda su masu dhunubi ne. Wasu malamai suka ce Abu Lubaba da shi da wasu jama'a da suke tare da shi su biyar ko su bakwai ko su goma, wasu suka ce goma sha biyar, su ne suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya fita yakin Tabuka. Ba su fita ba haka kawai saboda kasala, amma suna cike da imani da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma babu munafirci tattare da su. Su da kansu tun da ya tafi suke nadama, me yasa ba su biwa, me yasa ba su biwa, zaman gidan yayi musu zafi ba dama ko su biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam. Suna nan suna nan suna nan, irin su Mirarat ibn Rabi', su Hilal ibn Umayya, su Ka'b ibn Malik, su kuma Allah yayi maganar su a gaba. Nan kuma su Abu Lubaba ne, su mutanen kauye da su da wasu mutane ba su tafi ba, amma kuma hankalin su bai kwanta ba. Kai karshen ta ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo, sai suka je suka daure junansu a jikin wato ginshikan masallaci, wannan ya daure wannan ya tamke shi, wancan ma ya daure wancan ya tamke shi, har na karshen suka ce wani ya daure shi, aka suka daure kansu dam a jikin ginshikan masallaci, suka ce wallahi zunubin da suka yi ba za su kunce daga nan ba har Allah ya daura yiwasu, sai in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huce daga fishin ya kunce su da hannunsa sannan tukuna su tafi. Wannan sun yi nadama, iyakar nadama shine suka je suka daure kansu a jikin wannan abunan ginshikan masallaci. Allah subhanahu wa ta'ala da ya gansu sai ya tausaya musu. Allah ta wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, wasu daga cikin larabawan kauye wanda basu fita tare da kai ba, su kam sun yi furuci da zunubin su, sun yadda sun yi zunubi. Allah ta khalaqu amalan salihan, sun gauraya aiki na kwarai, wa akhara sayyan, amma sun yi wani kuma mummuna, shine rashin fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk ayyukan su na alkhairi suka yi ta yi, rashin fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan yayi daidai da wancan, saboda haka sun gauraya aiki. Mu tawawan ayyuka da suka yi yanzu ya gaurayu da mummunan aiki. Rashin fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba karamin zunubi bane. Don haka Allah ya ce asallahu an yatuba alaihi, da sannu Allah zai tuba akan su. Ma'ana Allah ya yafe musu, Allah ya karbi tuban su, domin tunda suka daure kansu suke istighfari suke kuka suna nadama suna neman Allah ya gafarta musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai Allah ya saukar da wannan aya bayan an yi magana wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiqun, wala ayu duk tare suka sauko. Allah ta wa akharuna i'tarafu bi dhunubihim, wasu kuma daga cikin su sun yi furuci da zanubansu, khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, sun gauraya ayyukan kwarai da yawa da suka yi, wani kuma daga cikin ayyukan da suka yi ya zama mummuna, shine rashin fita da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce amma tunda niyyar su tana da kyau, asallahu an yatuba alaihim, da sannu Allah zai tuba akan su, don haka Allah ya yafe musu. Inna Allaha lallai Allah ghafurun mai gafara ne, rahimun mai jin kai, ma'ana Allah ya gafarta musu, Allah ya ji kansu. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi da kansa ya ringa kunce su daya bayan daya, ya kunce su da hannunsa ya ce ku tafi, Allah ya yafe musu. Don haka ma sai Allah ya yadda cewa, shi yasa wasu malamai suka ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhu, ana magana ne da su wa'innan mutane din. Wasu malamai suka ce al-ibrat bi umumi lahu la bi khususi sabab, ya hada duk wani mutum da ya cancanci ya bada zakka, domin khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, suka ce wannan aya ce da take magana akan zakka, wadda ake magana a karbi zakka a gurin bayin Allah wanda suka mallaki dukiyar da za a fi da zakka. Don haka su ma waɗancan alladhina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, kuma Allah ya yadda a karbi zakka a gurin su, Allah ya yadda a karbi sadaka in sun bayar. Ai a baya kundi mun karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ko ciyarwa su za su yi kara karbi a hannun su, to yanzu kuma su waɗannan saboda Allah ya yadda da su, Allah ya san uzurin su, mutane ne masu imani, sai dai kasala kawai da sharrin shaydan yasa ba su fita ba. Don haka Allah subhanahu wataala ya yadda a karbi sadaka idan sun kawo. Allah ta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah subhanahu wataala ta ya halatta ka karba daga dukiyoyin su karbi sadaka idan sun kawo. Tutahhiruhum, wacce wannan sadaka din za ta tsarkake su, wa tuzakkihim biha, kuma sannan za su samu tsarkaka da wannan sadaka din idan sun bayar. Wa salli alaihim, kai addu'a gare su. Inna salataka sakanun lahu, domin yin addu'ar ka gare su nitsuwa ne ko kuma rahmatul lahum, rahama ce gare su. Wallahu sami'un alim, Allah mai ji ne ga wanda suke yin suke fadin maganganu ba don komai ba sai don su tozarta addinin Allah, Allah yana ji. Waɗanda kuma suke fadin maganganu alhali suna cike da imani, Allah yana ji. Alimun, Allah masani ne ga ayyukan wanda suka yi ayyuka bisa ganganci da kuma ayyukan wanda suka yi ayyuka bisa kuskure, Allah ya sani. Waɗannan ayoyin ƙarƙashin su malamai suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik ya yi rafa'in maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu, wata rana wasu mala'iku guda biyu sun zo masa, suka ɗauke shi suka tafi da shi. Lokacin da suka tafi da shi, sai ga wasu mutane ɓangaren su guda a jikinsu, sashin ɓangare guda rabi kyakkyawan halitta, ɗaya ɓangaren kuma mummunan halitta. Mutum ɗaya ne, amma nan ɓangaren su kyakkyawa, nan ɓangaren sa mummuna. Ana nan suna cikin wani mawuyacin hali. Sai waɗannan mala'iku guda biyu suka ɗau Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai suka ce musu su je su shiga wancan ruwan. Sai suka je suka shiga, sai suka dawo kyakkyawan halitta, mafi kyawun halitta gaba ɗaya jikinsu. Sai zama wancan munin ya gushe. Shine suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan mala'iku cewa waɗannan su ne allazina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an, asa Allahu an yatuba alaihim. Sune da suka gaure mummunan aiki da kyakkyawan aiki. Ba a so mutum ya zamanto kullun yayi wannan tabakidi ta ba karatu ba daidai bane. Ana so mutum yayi aikin alkhairi ya rinjayi aikin sharri. Dukan mu gaba ɗaya kowa zai iya yin abin da ba daidai ba, amma an fi so rayuwarka a ce alkhairinka ya rinjayi sharrinka da kake. Da an gani an ga alaman cewa wane mutumin kwarai ne. Kar a ce kai wane mutum, kai ba mutumin kwarai bane, sai ta anjima sai a ce to sai dai kuma yana dan yin sadaka fa duk juma'a. Sai ce to amma ba shi yake kaza ba, yake kaza, kaza ma aikin sa ne, gurin kaza ma shi ya gina, duk gurin barna ana ta faɗa. Can kuma sai a ce to yakan yi sallama kan iya zo wucewa. To kaga wannan babu babu kyawu a cikin wannan. Amma a ce wane yana kaza aikin alkhairi, wane yana kaza aikin alkhairi, wane yana kaza aikin alkhairi, to sannan kuma sai a ce to sai dai shi kuskuren sa daya abu kaza. To kaga wannan alkhairin ya rinjayi wannan sharri din. Haka ake so, mutum ba zai taba zama bai da kuskure ba, amma ana son alkhairi ya rinjayi sharri. Waɗanda suka kasa samun haka daga ƙarshe sukan gushe da samun rahamar Allah in suna da aƙida kyakkyawa, amma fa sai sun sha wahala, za su sha azaba, za su sha wahala daga ƙarshe. Allah yakan yafe musu. Ba a so a sha azabar, don azabar Allah ba ba ta da daɗi, ko miskalin zarrace ko a duniya azaba ba ta da daɗi, balle a lahira. Don haka wannan aya khudh min amwalihim sadaqatan ana nufin su waɗancan allazina khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an a wani fassara. Amma a fassaran da take da ƙarfi kuma dukkan jama'a suke kai malamai masu fassara shine khudh min amwalihim sadaqatan. Amwalihim dukkan jama'a al'umarka, wanda duk ya mallaki nisabi na zakka, yanzu an wajabta yin zakka, shine khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ka karbi sadaka daga dukiyoyinsu. Waɗanda suka ɗauka cewa ayar ta taƙaita ne kawai ga wa'incan, wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur rahim khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Suka ce kawai ya taƙaita ne karban sadaka ga gurin wa'incan, don haka zakka ma iya su ne za su bayar. Malamai suka ce wannan fassaran ita ba ta daidai ba, ba ta da alaka ma da ayan Alqur'ani. In dai aka ce an taƙaita, ma'ana duk wani mutum wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai kamata ya karbi zakka ba. Wannan shine ahal abun ashabur ridda suka yi, suka hana Abubakar zakka, suka ce ai Allah subhanahu wataala ya ce khudh inna fi'lu amr ne wa fa'iluhu damirun mustatirun taqdiruhu anta, bi ma'ana ya Muhammad khudh anta ya Muhammad min amwalihim sadaqatan. To suka ce tunda fa'ilin khudh shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to duk wani mutum bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a bashi zakka ba. Don haka zakka ta taƙaita ne kawai ga wa'incan mutane, sannan kuma mai karɓanta kadai shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. shi sama suke cewa radina rasulullahi iz kana bainana fama baluna narda bi hukmi abi bakr suka ce mun yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zamu iya bashi zakka me zai sa kuma a ce mu yadda da abubakar to shi kuma abubakar siddiq radiyallahu anhu yace wa sahabbai dole a yaki waɗanda suka hana zakka domin sun yi ridda tun yana gaya wa sahabbai wasu basu gane ba har suka fahimta har yace kai koda duk sahabbai za su koma gefe zama saura shi daya wallahi sai ya yake su yace law mana'uni aina anaqan ko iqalan kanu yu'addunahu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi laqataltuhum alaihi da za su hana ni wani abu na kayan raƙumi ko kuma raƙumi da suke bayarwa zakka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau a ce ba za su bayar ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan wallahi sai na yake su akan haka saboda me sun yi riga sun yi ridda sun zama murtaddai kamar yadda waɗanda suka yi da'awar annabta haka ma wanda suka hana zakka je sun yi imani da dukkan rukunin musulunci banda zakka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya nan wannan ya zama ba daidai ba don haka sun zama kafirai in sun yadda da wannan sun yi ridda don haka Abubakar radiyallahu anhu bai gushe yana kan wannan ra'ayi ba har dukkan sahabbai suka gane suka ce lalle wannan magana ita ce gaskiya Umar radiyallahu anhu da sauran sahabbai suka ce lalle abinda Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake kai shine gaskiya domin in an yadda da abun da wa'incan suka fassara cewa za a bada zakka ne kadai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam banda wani to daga lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah shikenan zakka ta tsaya wannan kuma ya zama sabanin abun da Allah ya zartar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar an ce rukunin musulunci kullun zakka yana ciki don haka tunda rukunin musulunci zakka yana ciki ila kiyami sa'a musulunci ko ba inda yake rushewa don haka wajibi ne a bada zakka a kowane lokaci wanda ya mallaki nisabi dole ya bada zakka ga waɗanda suka cancanci zakka ne don haka khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda zai yi umarni da a bada zakka shine kawai abin da ake nufi khudh anta ya muhammad min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim amma bayan ka zakka tana nan za a ci gaba da yi don haka Allah subhanahu wataala ya ce ka karbi sadaqatan shine zakka tutahhiruhum wanda za ta tsarkake su sannan kuma za ta tsarkake dukiyansu da ita wa salli alaihim kai musu addu'a Allah ta inna salataka sakanun lahum yin addu'ar ka gare su rahama ce gare su sakanun lahum nitsuwa ne gare su amma al-hafiz ibnu kasir yace a wata fassara rahmatul lahum rahama ce gare su to rahmatul lahum annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da yayi wa mutum addu'a sahabbai suka ce sai kaga addu'ar ga ƴaƴansa da ƴaƴan ƴaƴansa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mutum addu'a to sai ta tafi har zuriya gaba daya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Anas ibn Malik addu'a addu'a ta tafi ga duka da zuciyarsa da zuriyarsa haka addu'a ta tafi duk wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masa addu'a to addu'a tana tafiya har ga zuriya haka ma annabawan Allah in sun yi wa mutum addu'a takan tafi ga zuriya gaba daya yasa annabi ibrahim yayi addu'a wa zuriyarsa abun ya tafi har tsatson zuriyar zuriyar can kasa in ka duba mahaifiyar annabi isa hannatu mahaifiyar ma mahaifiyar annabi isa ne tayi addu'a ne wa yatta da ta haifa maryam inni u'izuha bika zurriyata min ash-shaytanir rajim yabi zuriya din can har kasan kasa aka samu annabawa a cikin zuriya don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah salli alayya wa ala zawji imin addu'a mana ni da mijina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace sallallahu alayki wa ala zawji shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zo gurin sa yana neman yayi masa addu'a to yakan yi masa addu'a shi yasa akan iya zuwa gurin salihan bayi wanda ake kyautata zato gare su ce wane imin addu'a in kana zato ka ce kawai misali ka alaramma ka je gunsa ka ce ina so a yi mun addu'a alaramma ina cikin wata bukata a yi mun addu'a ina so a sani addu'a ba kawai kana cikin mota alaramma yana zaune to ga wani a san wani addu'a fa ka wuce ba la da biya ce mala ai wani addu'a kana daga cikin mota kana kime kana abu na wani duk ba la da bi bane zuwa ake gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a roki addu'a sai yayi addu'a haka nan in kaga malami ko wanda kake kyautata zato gare sai ka je gurin sa kace malam muna so a yi mana addu'a kawai kana kyautata zato ne gare ba mamaki kuma yadda zaton ka yake haka yake sai ya zamanto yana yin addu'a Allah yana karba kai wajen shekara nawa duk Ramadan kullun sai ka turo takarda a taya mu addu'a akan kaza ka bar addu'a a anguwar ku a can ga wani can anguwar ku bawan Allah yana nan yana ta fama da ka ganshi kaga salihin bawa je ka gurin sa wata ran ki mala a taya mu addu'a mu kaka tu mu ya baki lazuiga saboda haka in ka samu bawan Allah a can wataƙila kai sa daga ranar sai insha Allah za mu taya ka addu'a wataƙila ya zuba ka a ciki da tsaiwan daren sa ko kuma tun ma a lokacin kana zaune yayi addu'a ko bayan ka tafi yayi addu'a ce ya Allah wanin nan Allah biya masa bukata shikenan sanakar wani kuma ya makale a zaure sai wai ana nan ana yaba shi ana cewa shi fa wannan yankan wuka ne ƙarya ne wannan ko wannan ma ƙarya ne Allah kadai ya san bayin sa inna Allaha akhfa wilayatahu fi ibadihi fala tahqiranna ahadan min ibadillah Allah ya boye walitakan sa cikin bayin sa ba wanda ya sani Allah ya san waliyan sa ba wanda ya sani yawa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun wannan sune awliya Allah yawa kar wani yace yawa bagani a gurin tafsirin na kuma an ce ku zo gurin mu ba a aka ce aje gurin wanda ake kyautata zato gare shi inda kani mutane yana cewa an ce ku zo gurin mu to daga nan ma ya fadi ai yawa ba wanda ya san wane ne yawa an inna Allaha akhfa wilayatahu fi ibadi Allah ya boye walitakan sa a cikin bayin sa shi kada ya san waliyan sa amma akwai wasu daga cikin bayin Allah waliyai ne amma ba wanda ya san su su bai san sai mu waliyai bane kai baka zaka ce wane wali bane sai dai ka ce wane ina kyauta zaton kai anya wane ina ga alaman yana daga cikin awliya Allah a kyautata zato na ina ga wane yana daga cikin waliyan bayi salihan bayi wannan zaka iya yin fadin wannan amma ba wai ka ce wane wali ne shikenan kai ta cin kaho da cewa wane wali bane a'a Allah kadai ya san wannan yawa amma akwai alamomi na alkhairi wanda za a iya zato gabawa daga cikin bayin Allah har a zai a roki yayi addu'a ko wani abu makamancin haka Allah subhanahu wataala ce wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum mutane in sun aihu sukan kawo ƴaƴansu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ce yi musu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi musu addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sumbaci kumatun ƴaƴa yayi musu addu'a amma baya sumbaccen bakin su abinda mutane wasu za su karanto abu ne a ce annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril ya masa wahayi wai ta hanyar sanya bakin sa cikin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mawdu'i ne ba gaskiya bane ba daidai bane don haka haka bai taba faruwa ba ta hanyar wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kowane irin ilimi za a zuba masa na wahayi ana masa wahayi ne irin yadda ya dace ba wai san baki a cikin baki ba a'a wannan miji da mata ne kadai ya halatta su hada baki da baki wannan ya halatta amma ko dan yaro ka rike ba za ka sumbaci cikin bakin sa ba sai dai kumatun sa wannan sunna ne da goshin sa duka wannan sunna ne kuma kai masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan Allah subhanahu wataala ce wallahu samiun alim Allah mai ji ne alimun masani alam ya'lam
alam ya'lam annallaha huwa yaqbalu tawbata 'an ibadihi wa ya'khudhu الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم
الله سبحانه وتعالى ألم يعلموا أن الله huwa yaqbalu tawbata an ibadihi shin ba su sani ba Allah subhanahu wataala shine wanda yake karban tuba ga bayinsa duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubar kawai abinda ake bukata mu tuba kafin lokaci ya kure ya Allah muna tuba ga dukkan kurakuren da muke Allah ka karbi tuban mu Allah ka yafe mana abinda muke na kurakure a baya sannan in an tuba kar a sake komawa akwai shurutu tauba annadim ala ma fata ayi nadama abunda mutun yayin ya rinka nadama kai da ban yi ba ma kai da ban yi ba ma sannan al-iqla' anizzam yace daga yau bazan sake yin wannan zunubin ba
abu ne ya daina zunubin al-iqla ya yanke zunubi din kare kare ci gaba da yi sannan wa Allah ya'uda ila zamb kare sake komawa na hudu in haƙin wani dan adam ne ya mayar da wannan haƙin din zuwa game shi in kuma ba mayar da wani abu bane ya roki mutumin dai ya gafarta masa in yana ganin ba sai ya fadi laifukan da yayin ba kare kunto kula kuma yawa sai kawai ya ce wane kai abin mu sai an kula kulai da nayi a cikin haƙin ka shikenan sai ya ce yaya shi ko ba sai ya bincika ba ya ce me ka fada a gwanda karkaji kawai sai ka yabi saboda haka Allah subhanahu wataala shi ke karban tuban bayi idan sun tuba wa ya'khudhu sadaqat kuma shi ke karban sadaqa idan an bayar sadaqat al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace sadaqan da aka bayar bi kasbin halalin wato in dai sadaqa mutun ya ba da ita dukiyarsa ta halal ya bayar to Allah yana karban wannan Allah subhanahu wataala yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi sadaqat annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allah yana renon sadaqa mutun zai gushe loma ɗaya kawai ya bayar sadaqa ko dibino ɗaya kawai ya bayar sadaqa Allah zai girmama ta haran da mutun zai je tashin alkiyama ya ganta ta zama kaman dutsen Uhud wajen girma to Allah yana girmama sadaqa wannan ayan da magana akan sadaqa da kuma yin sadaqa da ba dukiyan halal ba da misalin da aka bayar na sahabbai ko kuma tabi'ai daga cikin tabi'ai da suka gabata da wani wanda yayi nadama akan abun da ya dauka ba kudin sa ba a kudin taskar gwamnati ya dauka dan kadan fa dinari 100 kadai ya dauka ya dawo yayi nadama ya mayar abu ya zama tashin hankali insha Allah ta'ala in muna rayu lokaci na gaba zamu sake ci gaba daga wannan aya wallahu ta'ala alam saboda in za a yi sadaka ma a san da dukiyar da za a yi yau bai halatta mutum ya debo dukiyar talakawa ya saci dukiyar gwamnati ya zo yana sadaka ba wannan ƙarya ne yana yaudaran kansa ne yawa wallahu ta'ala alam lokacin aje suhur yanzu da 44 ne yau na jin ku arfe 4:44 yawa shine ina ga yau da 44 ko da 45 da 44 dai shine lokacin da za a daina suhur abuna ina ga gobe ma kusan hakan ne insha Allah ta'ala a cikin kwanakin nan sannan irin sallar magariba kuma lokacin shan ruwa kenan da 30 da arfe 6 da 30 da 2 ne ko da 4 ne wannan namar da 32 yawa arfe 6 da 32 shine lokacin da abuna rana take faduwa yawanci akwai kalandodi da ake abuna ake duka wannan abuna din da kuma masana ilimin hakan ke rurrubutawa ake rarrabawa jama'a wannan suna taimakawa wajen ƙara gane lokuta din da kuma wasu ladanai gaskiya na masallatiya suna matukar kokari ko minti ɗaya ya karu zaka ji sun canja lokacin kiran sallah ko minti biyu ko minti uku haka nan irin wannan ya Allah ya saka musu da alkhairi suna kokari gaskiya yawa don haka irin wannan ya kamata a lura ba kawai in an yi hadiri shi shikenan kawai sai a kira sallah lokaci bai cika ba kaje ana ta yin sallan asham karfe 7 da minti 20 ko karfe 7 da kwata akwai kuskure da yawa karfe 7 akan ayi sallan isha lokacin ta bai yi ba wanda a hakura da asham din a hakura da asham sai lokacin isha yayi sai ayi sallan ishan kadai a tafi don sallan isha wajibi ne sallan asham ko sunna ce Allah zai tambayi mutane sallan isha kuma in an yi sallah kafin lokaci yayi Allah bai karba ba yanzu da muna ta yin azumi tun watan da ya wuce Allah bai karbi azumin mu na Ramadan ba dole sai da muka jira Ramadan yazo Allah ya kawo rayuwar mu muke yi wasu zaka ga sallan la'asar ana kiran sallan la'asar karfe 3 da kwata karfe 3 da 20 duk wannan kuskure ne lokaci bai yi ba sallan isha karfe 7 da 20 karfe 7 da rabi lokaci bai yi ba karfe 7 da 44 shine lokacin sallan isha karfe 7 da 44 za a kira sallan isha yawa don haka kar a yadda ayi sallan isha ko minti ɗaya ne ya rage da zaka yi takbiratul ihram Allahu akbar ka shiga sallan isha da 43 takbiratul ihram din a wajen lokaci kana cikin karatun Fatiha sai da 44 ta yi wannan sallan ba ta ba karbe ta ba saboda ka a tabbata an yi da akan kai sallah lokaci bai ba wanda ka bari lokacin ya wuce kai yawa saboda ka gaskiya akwai kurakure da yawa akan wannan abu ya kamata a lura sosai gaskiya yawa a gyara wasu wai suna gaggawa ne ayi sallah asham a tafi tafsiri wasu kuma ayi sallah asham a kwanta ne ma ba ma a tafi tafsiri ba ya kamata a mai da hankali gaskiya yawa wallahu ta'ala alam muna fata Allah ya sa mu gane bayan Allah da suka turo suke ta bukatan addu'o'i da akwai malaman LEA waɗanda suka shafa ma jiya an ambace su har aka ambaci wanda shekaru da yawa bai samu promotion ba abubuwa gaskiya wannan al'amari wato akwai abun damuwa da yawa a cikinsa yawa ba ma addu'a ba ni dai akwai lokacin da na je wata primary duk wanda na samu a office din daga headmaster da mataimakin headmaster da wani malami da sauransu wani ya ce shekara 8 ba masa promotion ba wani ya faɗi shekaru sama da haka wani ya faɗi abun nan to wata rana haduwa ta hada mu da commissioner ilimi yawa ta jihar nan ta sheda cewa ni dai na gaya mata wannan a iya wannan level din amma ta yi complain din cewa wannan kuma ba a karkashin su yake ba tace na LEA tace ba a karkashin su yake ba yace to gaskiya da Allah su isar da shi zuwa ga inda ya dace kamar misali irin mai girma gwamnati a yi masa magana a duba irin waɗannan tsare-tsaren in abunan mutum zai shekara 10 da za a samu gwamna ya bawa mai girma gwamna ya bawa wa'innan bayin Allah haƙoƙinsu a tsaye da wasu ayyuka don biya wa wa'innan in dai kuɗin ba zai isa a yi wancan ayyukan a yi wa wa'innan ba wallahi wa'innan bayin Allah a ce bawan Allah ya kai matsayin shekara 5-10 bai samu promotion ba yana inda yake tunda wallahi da gwamnati za ta tsaya a ware wasu kuɗin wasu ayyuka a biya wa wa'innan bayin Allah a yi promoting din kowa a kai shi level din da ya dace in Allah ya da wannan gwamnan wannan kadai in Allah da sai ya kai shi aljanna to wallahi wannan ba karamin aiki bane saboda haka muna roko ko kuma gayawa hukuma wanda suka tantance wannan tunda kan mai girma gwamna a kalli wannan lamari commissiononi da dukkan masu fada aji a duba a gani LEA SBEF a duba wannan yanayi chairman na SBEF da duk wanda suka tantance waɗannan abubuwa a kalli wannan lamari bayin Allah suna cikin wahala malami a primary yana cikin wahala kuma su ne matakin farko na tarbiyyar yaya suna cikin wahala wallahi a yawanci kasashen duniya abunda malami a jami'a ko farfesa a jami'a irin motar da zai shiga malami a primary shi ma haka gwargwadon irin takaddar da kake da ita gwargwadon inda za a biya ka don haka baka tunanin sai ka je ka zama mai koyarwa a jami'a ko ka zama mai koyarwa a university a duk ɗaya ne ko mai koyarwa a primary kasar Canada za ka zama mutum PhD ne amma yana koyarwa a primary saboda salarin sa na PhD kawai ake biyan sa yawa a university ko koyarwa ko a ina ke koyarwa allowance din sa da komai ba wani bambanci za ka iya samun mutum minista ne amma tsakanin sa da direban sa saboda shi minista ne sabo a aiki ko kuma minista ne shekarunsa bai kai na direban sa a aiki ba don haka sai ka samu direban sa da yake tuka shi da shi minista din dan kwatanta da allowances na direban a kasar Ingila kamar yadda wanda suke tabbatarwa za ka samu kawai bambancin su a salary kadan ne in dai dan tsuran salari ne sai dai wasu allowances din da wannan bai da shi wannan yake da shi ya bambanta su to mu kuma anan gaskiya malaman primary ana ba ma wai salarin su ya karu ba a'a a daidaita su haƙƙin su na promotion mutum ya tantance ta yana level kaza a yanzu amma tunda aka dauke shi ina nan ya jama'a ji tsoron Allah musamman shugabanni a kula da wannan al'amari wannan abubuwa ne wanda haƙƙin ku ne mu kawai aikin mu a isar da irin wannan sako din amma masu zartar da wannan abubuwa sune shugabanni shugaban su da Isma yana da haƙƙi a cikin wannan su kula su dau abun zuwa ga inda ya dace a shi shugaba na gaba daya mai girma gwamna kenan yana jin wannan abubuwa din ya dace a kalli wannan abubuwa sadaqatul jariya a tsamu wa'annan bayin Allah a kai su inda suka dace insha Allah ta'ala za a ga alheri za mu samu nasara da alheri da walwala da tattalin arziki mai bunƙasa insha Allah a cikin jahar mu in an yi wannan abu bi iznillah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a dace muna kuma taya su addu'a Allah ya sa haƙoƙin su ya fito Allah ya sa gwamnati ta waiwayo ta kalli wannan lamari kafin lokacin da ya saurara wa wannan gwamnati din muna fatan Allah ya sa ta kalli wannan al'amari Allah ya sa a duba lamarin su kuma Allah ya sa a yi musu dukkan sauran da suka turo bukatan addu'o'i muna bukatan muna roƙon Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya biya wa kowa bukatunsa masu neman aiki Allah ba su aiki mai albarka masu neman aure Allah ba su aure mai albarka masu neman cin nasara a cikin jarrabawoyi Allah ba su nasara wanda ba su suka suka dame su Allah subhanahu wataala ya ba su ikon biya masu rashin lafiya Allah subhanahu wataala ka ba su lafiya wanda suka yi jarraba waye ne ko Allah ya ba su nasara wanda suka yi waye Allah ya ba su nasara ne ko da za su yi Allah ya ba su nasara dukkan bayin Allah da muke tare anan kowa da irin bukatun da yake da ita ya Allah ka fi mu sanin bukatun ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna sifatikal ula التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تعتق رقابنا من النار وتعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار وتعتق رقابنا ورقاب أهلنا وذرياتنا من النار في هذا الشهر المبارك وأن تقضي لنا حوائجنا إنك على كل شيء قدير اللهم قضي لنا حوائجنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا ذا الجلال والإكرام اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.